الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فعودا إلى هذين الاسمين لبيان حقيقة معناهما ولو بشيء. فالعزيز في حق الله تعالى له ثلاث معان، يعني المنيع الذي لا يرام جنابه، ويعني القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعني القوي الشديد. ويدل كذلك على نفاسة القدر وأنه سبحانه وتعالى لا يعادله شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما القادر وما في معناه، فورد في القرآن الكريم 12 مرة، وهو يدل على وصف الله تعالى بالقدرة التامة وأنه ذو القوة المتين. فالمسلمون يزدادون إيمانا بجميع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا كلما ظهر شيء من آثارها في حياة الناس. يبقى أن نذكر الناس بأن الحكومة وإن غلبت في محاولتها إلا أن أمامها خيارات متعددة، ينبغي بل يجب قطع الطريق أمامها بكافة السبل والوسائل. والله تعالى من وراء الخط وعليه الثقلان، فنيم المولى ونيم النصير. يا أيها المسلمين، مسلم سوى توحيدي wanda yake nufin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada shi kadai ba tare da sa masa kishiya ko abokin tarayya ba, cikin mala'iku ko cikin annabawa ko cikin manzanni ko cikin salihan bayi. Wannan shi ne farkon wajibi a kan kowane bil'adam, kuma shi ne mafi girman wajibin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi ga mutane. Tauhidi shine farkon abin da ake bukata daga wajen wanda ya musulunta, kafin yayi sallah, kafin yayi azumi, kafin yayi aikin haji ko sadar da zumunci. Domin da sallarsa da zakkarsa da azuminsa da sadar da zumuncinsa da tausayi da jin kansa dukkaninsu ababen dakatarwa ne, ba za a bayar da lada a kansu ba sai in mutum ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, sai in yana da gyararriyar aqida da tataccen tauhidin da babu dattin shirka tattare da shi, babu korar bid'a a kan tabarmarsa. Tauhidi shine abinda dukkan annabawa da manzanni suka yi tarayya wajen kira zuwa gare shi, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka, ya labarta mana a cikin littafinsa, yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hakika mun turo a cikin kowace al'umma da su ta baya a tarihi, mun turo da manzo, abinda manzo yake cewa da mutanansa, an i'budu Allah, ku kadaita Allah da ibadar shi kadai, wajtanibu at-taghut, ku nisanci tagutu. Tagutu shine duk abinda zai nesanta ka da Allah, duk abinda zai nesanta ka da tafarkin Allah, duk abinda zai nesanta ka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abinda zai zama kishiyar abinda aka turo annabi da shi. Aqida ce ta zuci, magana ce ta aiki, magana ce ta baka, aiki ne na gabbai. Wani mutum aka yi wa biyayya dan mulkinsa ko dan shugabancinsa na addini ko dan iliminsa da ibadarsa, aka rutu da shi, aka sabawa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka kaucewa hasken wahayin da Allah ya turo manzon Allah da shi, to wannan abin ya zama tagutu gare ka. Matukar shi wanda aka yi wa haka din, aka fikire wa manzon Allah aka bi shi, aka kauce wa tafarkin manzon Allah aka bi shi, ya yarda da hakan, kila ma yana kila zuwa ga hakan, to wannan abin shi ne tagutu. Mun turo cikin kowace al'umma, manzo ya ce da al'ummar sa, an i'budu Allah wa tajtanibu at-taghut, ku bauta ma Allah shi kadai kar ku sa masa kishiya, sannan kuma ku nisanci tagut. Allah ya ce fa minhum man hada Allah, cikin mutane akwai waɗanda Allah ya shiryar, ya zaɓe su suka tsaya akan tafarkin da manzansu ya ɗora su akai, ba su kauce ba dama ko hagu, Allah sa mu cikinsu. Wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala, cikin mutane akwai wanda bata ya tabbata akansa, ga bayyanar hujja, ga bayyanar dalili, tare da haka ya bi tafarkin da ba na mummune ba, ya bi hanyar da ba wanda manzan Allah ke kira zuwa gare ta ba, ba wanda Allah ya saukar da wahayi akan ta ba. Fasiru fil ard, kun yi tafiya a ban kasa, ya ku mutane, ku duba ku gani. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin, ku duba ku ga yaya ƙarshen masu ƙaryata Allah ya zama, yaya ƙarshen masu ƙaryata wahayin da Allah ya saukar ya zama. Ma'ana za ku ƙarshen su, domin ga gidajensu nan sun zama kufai domin ɗaukan izina ga wanda zai zo bayan su. Ubangiji ta'ala ce, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bamu taɓa turo wani manzo ba kafin ka, face sai mun yi masa wahayin cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai. Waɗannan ayoyi sai suka nuna mana cewa gaba ɗayan annabawa tun daga farkon su har ƙarshen su, kalmar su bata rabu ba akan tauhidi. Wahayin da aka saukar akan su bai saba ba dangane da kila zuwa ga tauhidi, kaɗai ta Allah da ibada, tauhidin su iri ɗaya ne. Amma shari'a da tsarin ibada, wannan akan samu bambanci daga wannan annabi zuwa ga wannan annabi. Kamar yadda Allah ya ce, bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fi ma ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Abinda wannan aya take nunawa, shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta sha bambanta shari'ar annabin da aka turo kafin sa, wato annabi Isa. Shari'ar annabi Isa alaihi salam ta sha bamban da ta annabi Musa a waɗansu ɓangarorinsa, domin li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kowane ɗaya daga cikin annabawa mun sanya masa tsarin shari'a taki, tsarin ibada naki. Wani lokacin sun tarayya a waɗansu ɓangarori, amma sukan saba a ɓangarori da dama, amma tauhidi iri ɗaya ne tun daga annabin farko har annabin ƙarshe, wanda wannan ke nuna muhimmancin tauhidi da girman lamarinsa. Ku sani ya ɗan uwa, asalin tauhidi da shinkensa shine tabbatarwa Allah dukkan abin da ya tabbatarwa kansa, ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar masa ta hanyar ingantaccen hadisi. Abinda duk Allah ya tabbatarwa kansa shi, ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahihin hadisi ya tabbatar masa na sunaye kyawawa da sifofi na kamala da sanin abinda sunayen suka kunsa na kyawawan ma'anoni, tare da bautata ma Allah da waɗannan ma'anonin da sunayen ke nunawa, sifofin ke nunawa. Wannan shine asalin tauhidi, shine cikin tauhidi. Duk abinda ba wannan bare ce ne na wannan yana bima wannan, ya resan su ne daga cikin wannan. Mu sani cewa ‘ya’yan uwa, sanin sunayen Allah yadda aka saukar da su ta fuskar wahayi, Alƙur'ani ko sahihin hadisi, gane ma'anarsu, ƙudurce ma'anar a zuci, bautar Allah da waɗannan ma'anoni da sunayen ko sifofin ke nunawa shine asasin tauhidi, shine abin da aka halicce mu don shi, shine abin da Allah ya saukar da wahayi don shi. Don wannan ne Allah ya turo da annabawa, don wannan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da littattafai a zamanna daban-daban don yanke hanzarin ɗan adam. Kuma dukkan wata bukata da za ta fi turo wa ɗan adam, ko bukata ta duniya kamar ɗan haihuwa, san arziki, san matsayi ko mukami, gina gida, dukkan wata bukata, ko bukata ta lahira, neman gafara, neman shiga aljanna, neman shallake sirati, neman afuwa da rangwamen Ubangiji, ko wace irin bukata da za ta taso wa bawaye tunaninta a cikin zuciya, to babu wannan bukatar face sai an samu wani suna daga cikin sunayen Allah ya koyace ta. Da haka abinda ya rage wa bawa bincikowa cikin taskar sunayen Allah, wani suna ne ya dace da bukata iri kaza da take kai kawo a cikin zuciyata, wani suna ne ya dace da abinda na sa a gaba nake son in cimmata a duniya ta ko a lahira ta. In dai ya bincika kowace irin bukata da ya sani ko zai sani ko zai yi tunaninsa nan gaba, to sai an samu wani suna cikin sunayen Allah ya kunshe ta. Ba abinda ya rage wa bawa sai ya furta wannan suna, kamar yadda ya zo a Qur'anance ko a hadisance, yana mai kudulun ma'anarsa, ya roki Allah wannan bukatar, bukatar za ta biya, sawa'un bukata ce ta duniya ko bukata ce ta lahira. Alal misali, wanda yake bukatar arziki, kowane irin arziki, gida da mota da kaddara, amfanin gona da dukkan sauran wani abin da ya yi su da ƙarƙashin karmar arziki, ba abin da ya rage face bawa ya yi ta wasu yi da sunan Allah Ar-Raziq ko sunansa Ar-Razzaq, da Allah ya ce inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul-Quwwati al-Matin, yace ya Ubangiji dan sunanka ar-Razzaq arzikani, ya Ubangiji dan sunanka ar-Raziq arzikani, ya Ubangiji dan sufantuwarka da kasancewarka mai arzika bayi arzikani, abinda nake so in samu na nau'in arziki. Alal misali, idan bawa yana bukatar rahama, yana bukatar gafara, yana bukatar karban tubansa, babu abin da yake sai ya furta kalmar ar-Rahman ko ar-Rahim ko al-Ghafur ko at-Tawwab, domin Ubangiji ta'ala ya rahamce, domin Ubangiji ta'ala ya gafarta musu, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansa da yayi daga kaba'ir dhunubi ko sagha'irha, sai Ubangiji ta'ala ya ansa masa dan kiran sa yayi da sunan da ya saukar da wahayi a kansa, wanda kuma ya kunshi ma'anar da ta dace da abinda bawa din ya roki Allah shi. To haka, idan ka bi cikin dukkanin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, za ka ishe cewa babu wata bukata ta duniya ko ta lahira face an samu wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshe ta. Da haka, abinda yake wajibi mutum ya san waɗannan sunaye, ya san ma'anoninsu ta hanyar malamai na sunna, masana littafin Allah, masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abinda yake hakan fifiko shine kokarin halarto ma'anonin sufofin Allah. A duk abin da ya shuɗe ta gaban idanka, ka gan shi ko ka taka shi ko ya yi maka rumfa ko ka taɓa shi ko ka ji tasirinsa, zafin rana ko sanyin hunturu ko ka ji wani abu mai laushi ko mai kaushi ko dukkan wani abin da ɗan adam zai gani, ya yi istihzarin wani suna daga cikin sunayen Allah da yake da alaƙa da wannan abin da idansa ya gani, idansa ya hararo, hannunsa ya taɓa, ya ji zafi ko sanyinsa, ya ji kaushi ko laushinsa. Idan bawa ya kai wannan matsayi, to ya kai wani babban matsayi a mataki na imani, ta yadda kowane irin abu yana masa fashin baki ne da sunayen Allah da sifofinsa. Ya san ɗan adam duk yadda ya kai da ci gaba, baya da tasiri wajen kawo duniya juyin juye hali, canza yanayi, samar da haske, kawo duhu, kawar da wani abin da yawa mutane alkakai a gabansu, shimfiɗa titi da dukkan wani ci gaba da kimiyya da basira da ɗan adam zai same shi, ya same shi ne ƙarƙashin wata baiwa daga cikin dangin baiwar da ke shiga ƙarƙashin wani suna cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda tasirin su ke bayyana a kowace safiya, a kowane yammaci, a cikin shiru ko maganarka, a cikin motsi ko rashin motsinka, a cikin kaiwa da komowarka. Da haka malamai suke bayanin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, yana da sunaye na girma da ji da isa da tinkaho da cika da batsewa, kamar kace al-mutakabbir, kamar kace al-azim, kamar kace al-majid. Dukkan waɗannan suna nuna kambamar Allah da girmansa da cikarsa, irin girman da cikar da ba abin da zai gagare shi, irin girman da cikar da babu abin da yake son ya yi face sai ya faru, irin girman da cikar da cewa abin da ya so shi ke faruwa ba abin da mutane suka so ba. Irin waɗannan sunaye idan mutum ya san su, dukkan suka zuciyar bawa da ganin girman Ubangiji da risunamin Ubangiji. Akwai kuma sunaye da suke nuna kyawun Ubangiji, kyawun sunayensa, kyawun sifofinsa, kamar suna na Albar, kamar suna na Al-Muhsin, kamar suna na Al-Jud, Al-Jawad kenan, kamar suna na Al-Jamil. Ire-iren waɗannan sunaye da sanin ma'anoninsu, dukkan suka zuciyar bawa da ƙaunar Ubangiji da sauƙin haɗuwa da shi. Yana Allah Allah kiyama ta zo, baya jin tsoron zuwanta, sai dai in ya ji tsoron, irin jin tsoron da zai ingiza shi ne zuwa ga aiki na gari da kuma duba daga mummunan aiki. Amma zuciyarsa na cike da kyakkyawan fata game da Ubangiji, baya munanawa Allah ba. Sannan kuma akwai sunaye waɗanda suke nuna izza, suke nuna hikima, suke nuna ilimi, suke nuna kudura, kamar ka ce al-azim, kamar ka ce al-hakim ko al-hakam, kamar al-alim ko al-alim, kamar al-kabir ko al-qadir ko al-muqtadir. Irin waɗannan sunaye ma'anoninsu na cika zuciyar bawa da ƙanƙantar da kai ga Allah, da takwarkwacewa a gaban umarni da hannunsa. Ba ka da zaɓi game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zartare ka a yi sai abin da yake dan, ba ka da zaɓi dangane da abin da ya hana sai abin da ya hana din, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا إخوة سنة أن الله قبائل da sifofin sa gaba ɗayan su suna da babban tasiri wajen fuskantar da zuciyar bawa da sayyin kwakwalen mutane da ɗaura mutane a kan kyakkyawan tafarki wanda dukkan irin abin da ya faru ba zai ba su mamaki ba don ya faru sai dai su ƙara mamaki dangane da ƙudurar Ubangiji wanda mamakin ta baya yakewa. Alal misali ɗauki abu guda ɗaya ya shigantar da mutane a wannan ƙasa musulmai da kafiransu yunkurin da gwamnatin tarayya take yi na kokarin gyaran constitution wanda suke nufin ci gaba da zama akan mulki karo na uku ko ma karo na hudu ko dindindin kamar yadda waɗansu suka rika ba da shawarar a yi haka. Gwamnatin da kowa ya ga kasawarta a fili wajen sukurkucewar harkar tsaro wajen lalacewar al'amura gaba ɗaya yaɗuwar rashawa da cin hanci ko ma bayan tattalin arzikin ƙasa sukurkucewar kowane ɓangare na rayuwar mutane. Amma tare da haka tana son dole sai ta ci gaba ko ana ha maza ha mata rukunan rayuwa ta zamani irin yau alal aƙalli mutumin da yake zaune a matsakaicin garin da ba shi ne ƙauyen kayau ba kuma shi ne ƙololuwar birni na ƙarshe ba dan adam yana buƙatar abubuwa guda bakwai shafar rayuwarsa sai kyau. Al'amari na farko ingantaccen tsarin bayar da ilimi mai kyau tun daga nazari primary har zuwa mataki na jami'a. Al'amari na biyu cikakken tsaro a gida da waje kan tituna da birane da ƙauyuka. Al'amari na uku ingantaccen ruwan sha. Al'amari na hudu kyawawan hanyoyi na zirga-zirgar mutane domin kaiwa da komowarsu. Al'amari na biyar tsayayyar wutar lantarki wadda adal aƙalla a cikin awa 24 da ake da su a tsakanin dare da yini in ta yanke maka kar ya wuce awa ɗaya ko awa biyu ko in ya yi yawa awa uku. Sannan kuma al'amari na shida ingantaccen tsarin kiwon lafiya. Kana da ɗakin shan magani ƙarami, kana da asibiti ƙarami da na tsakiya da manyan asibitoci. Al'amari na bakwai hauhawar tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane suna da aikin yi, suna da sana'o'in yi. Kowace sana'a ka dirba ta za ka samu babu hasara a cikinta. Babu karaya sai irin abin da Allah ke kaddarowa irin wanda ba za a rasa ba. In noma za ka yi akwai tallafi daga gwamnati, in aiki ne akwai ƙoƙarin samar da guraben aiki sawa'un ta hanyar samar da kamfanoni masu zaman kansu da kuma na ƙarƙashin gwamnati. In tsarin sana'a za ka yi kana da wani kyakkyawan tsari da gwamnati take maka ta yadda za ka iya sana'arka za ka samu kyakkyawan tsaro. Waɗannan su ne rukunan rayuwa guda bakwai. Babu wani ɗan Najeriya da yake wani satan birni ko matsakaici ko ƙauye da zai rantse da Allah cewa waɗannan al'amuran guda bakwai suna nan yadda suke kafin wannan gwamnati ta zo. Ballan sana'ai maganar ci gabansu sai dai lalacewarsu. Birane 36 da ake da su waɗanda su ne cibiyoyin gwamnatocin jihohi haɗe da babban birnin tarayya duk cikinsu ba birnin da yake da wadataccen ruwan sha wanda zai shayar da kashi biyu cikin uku na mutanen da ke cikin birnin a dukkan Najeriya gaba ɗayanta. Babu inda kiwon lafiya yake, babu inda hanya take, babu inda wadataccen wutar lantarki take. Amma tare da kasawar waɗannan gwamnatoci a daidai lokacin da aka samu kuɗin da sun fi na kowane lokaci yawa a tarihin Najeriya, amma waɗannan ababai aka kasa yin su ƙara lalacewa suke ma ba a same su a halin da suke ciki ba. Wai tare da haka ake son dole kuma waɗannan mutane sai sun cigaba da zama a kan mulki karo na uku ko karo na hudu suka ɗauki dukkan matakin da za su ɗauka. Firgita mutane, kashe waɗansu mutane, razana waɗansu mutane, sayan tunanin waɗansu mutane, sayan ƴancin waɗansu mutane. Mutum ya sayar da kansa, ya sayar da uwa, ya sayar da uba, ya sayar da ɗansa da dukkansa da kunnensa don ya goyi bayan abin da zai cutar da dukkan ɓangarorin nan da na ambata wanda suke dangantaka da shi, shi kawai ya samu wani abu wanda ba zai taka masa karaban lantar kariya ba. Duk sun yi waɗannan amfani da kowace irin dama, mutane har sun riga sun sallama, sun daure tsammani cewa ba abin da zai dakatar da wannan al'amari. Amma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala dan ya nuna mana tasirin wani ba'abi, wani ɓangare na sunayensa. Daga cikin sunansa akwai Al-Aziz, daga cikin sunansa akwai Al-Kadir ko Al-Qadir ko Al-Muqtadir. Sai ya rusa wannan abu a inda ba a tsammani.
in lalata wannan abu sai inda ba a zato. Waɗanda ma suka lalata abin ba su sanya aka yi lalace ba, waɗanda ba sa san a lalata ba su sanya aka lalata shi ba. Kawai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne ya so ya kawo wa bayi sauki da agaji, ya so ya taimaki bayi ya fitar da su daga wannan alkakai, ya raba su da wannan musiba, ya zaunar da kasan lafiya. Kar ya kasance tashi da yakin basasa ko wani tashin da ba san kaskanta ba. Duk wannan abin da yake nuna mana wani gurbi daga cikin gurabe na sunayensa Al-Aziz, na sunayensa Al-Qadir, na sunayensa Al-Muqtadir. Domin Al-Qadir da Al-Qadir da Al-Muqtadir dukkaninsu sunayen Allah ne. Kowanne yana nufin kudura. Ita ko kudura a asalin ma'anarsa na Larabci tana nufin cikakken ƙarfi, wanda mai wannan ƙarfin duk abin da ya dumfara sai ya karya shi. Ubangiji ce awalan yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wa qalu ashadda minhum quwwa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman kabira. Awalan yasiru fil ardi, shin mutane ba za su yi tafiya ba a ban kasa? Fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, su duba su duk ƙarshen waɗanda suke da can kafin su, azzalimai da suke shuɗe kafin su. Azzalimai da suka shuɗe kafin su, yaya Allah ya dammara su, yaya Allah ya kanya su? Wa kanu ashadda minhum quwwa, sun fi na yanzu kowane irin ƙarfi, ƙarfin kuɗi, ƙarfin soja, ƙarfin tattalin arziki, ƙarfin siyasa, ƙarfin kowane irin ƙarfi, ƙarfin makirci, ƙarfin kitifiki, ƙarfin tunani, ƙarfin kowane irin ƙarfi. Wa ma kana Allahu liyu'jizahum min shay'in fis samawati wal ardi, amma babu abin da ya gaje da Allah ya koyi dakar Allah cikin lamarinsu. Saboda mai inda huka na aliman kabira, dai shi Allah alimu ne, dai shi Allah kabiru ne. To yadda Allah ya zama kabiru a da, ya karya azzaliman farko da azzaliman tsakatsakiyar zamani, haka zai zama kabiru a yau da gobe da jiji ila abudin abudina. Sifa ce tabbatacciya ga Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu wanda zai kace da bayi, babu wanda zai zalunci bayi, babu wanda zai cike wa bayi hanci da kudin jade, ba sai Allah ya karya shi, sai Ubangiji ta'ala ya dammara shi. Imma ajilan wa imma ajilan, ko a kusa ko a nesa, ko yau ko gobe, ko shekara mai zuwa ko wata shekara da take tafe. Inna rabbaka labil mirsad, Ubangiji na nan abada shaka. Tasirin sunan Al-Qadir ne ko Al-Qadir ya bayyana, kamar yadda sunan Al-Aziz wanda abin da yake nufi Al-Izza, cikakkiyar izza. Malamai suka ce yana da ma'anoni a dalilan guda uku. Na farko, idan an ce Al-Aziz ana nufin Al-Mani allazi la yuramu janabu, wanda yake da cikakken tsaron da ba ya sa sai masa farmaki ba. Allah madaukakin sarki ne kadai ne wannan cikakken tsaron, wanda ba wanda yake sai masa farmaki. Abu na biyu, Al-Qahir allazi la yughlab, mai rinjayen da ba za a ci galaba a kansa ba. Allah madaukakin sarki ne kadai wanda yake da wannan sifar. Sannan abu na uku, Al-Qawiyyu Shadid, mai tsananin ƙarfi, mai tsanani. Inna batasha rabbika la shadid, lalle damkar Ubangijinka damka ce mai ƙarfi lokacin da duk ya kama azzalibai ko ya damke su. Waɗannan ma'anoni guda uku dukkansu suna gaskatuwa game da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Waɗannan sunaye suna da babban tasiri. Sunan Al-Aziz kadai idan ka ɗauke ya zo a cikin Al-Qur'ani har 92. Idan ka dauki sunan Al-Qadir ko Al-Qadir ko abin da ke shigan ma'anarsa, ya zo har a wurare 12, don tabbatar da cikakkiyar izza da cikakkiyar kudura ta Ubangiji, irin wanda tasirinsa zai shiga bai da bayyana a idanun bayi suna gani, wanda ba zai yanke ba, tunda shi Allah ɗin huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Idan yi masa da kafa ne wajen sa shi a makabarta ta har abada, an riga an binne shi. Duk da an fi kare a kan wannan, an tarfara a kan wannan, to ya kamata mu sani cewa har yanzu wannan gwamnati ba tana da zaɓi daban-daban a gabanta. Ya rage wa mutane su tsaya tsayuwar daga iri da suka tsaya wai sun tsayawa. Wannan gwamnati ba suna da tsari, suna da damar motsa rikici ko da sunan addini ko da sunan ƙabilanci a daidai lokacin da ya rage za a yi zaɓe da wata ɗaya ko biyu. Idan aka samu da wani gagarumin rikici a kudu ko arewacin Najeriya, a yankin Niger Delta wanda yake tabbata ko yake, a ko'ina shugaban kasa yana da damar yi zikiyarin din emergency, ya rushe majalisar kowa da kowa, ya zauna ya ci gaba da shugabantar kasar har tsawon wata shida. Idan rikicin ya tsaya, shikenan sai kuma a san yadda za a yi.
idan rikicin bai tsaya ba yana da damar wata wata shidan ya zuwa ga babu lokacin kashi har yi zuwa lokacin da zai mutu ko wani bai faru. Kaga wannan zaɓi ne mai arha a hannunsa, kila zaɓin da ya biyo da kai gyaran constitution a majalisa ya fi wannan tsada. Domin rikici a Najeriya in mutum yana fara ba da shi ɗan ƙanƙanin lokaci ne, mutane suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin wahala. Duk wanda ka bai wannan raɗaɗi ka so ya rara ka ihu a ji, ba a rara zai rara ka kuma za a ji, kuma da ya yi ihu zai fi gidan da mutane, zai tayar da hankalin mutane. Da ka sa mutane biyar a ɗorayi sai ya yi ihu gabas, sai yamma, sai kudu, sai arewa, sai a tsakiyar unguwar ƙarfe uku da dare, to duk hankalin unguwar ya tashi. Mai baranta ne zai ɗauko, mai adda zai ɗauko, mai bindiga zai ɗauko, rabon maza zai shi karkashin gado ya koya. Wannan shi ne abin da zai faru. To kaga tayar da rikici shi ne ya fi komai arha. Da haka ya kamata 'yan Najeriya su san wannan. 'Yan Najeriya musulmansu, 'yan Najeriya kafiransu, 'yan Najeriya na kudu ko arewa ko yammaci ko tsakiyar Najeriya ko wani bangare, 'yan Najeriya NPDP ko APC, dukkan wanda yake so wannan kafa alkhairi ya kamata ya san cewa shugaban kasa yana da wannan a hannunsa. Constitutionally ba abin da zai iya hana shi tayar da rikici karkashin kasa, don ba sai zai iya tayar ba. Sannan ya zo ya tare da sunan emergency, yadda kuke ganin kasashe da dama daga cikin yankin da ake kira third world suna mallakar mutane da wannan tsari na emergency. Wani yau shekarar 20 a kan mulki da tsarin emergency da zamu tsaware da shi suke mallakar mutane. Ya kamata ku san shugaban kasa yana da wannan a hannunsa. Shugaban kasa yana da waɗansu tsare-tsaren da yanzu ya fara aiki, kokarin haɗa arewacin Najeriya da yankin kudu maso gabas na Najeriya. Rikici shi ganinsa wannan za ta kai masa. Makiransa suna nan, suna wani shirin karkashin ƙasa ta yadda za su fullo da wani tsari, suna nan ba sa barci dare da rana aiki suke yi don su ga cewa sun jefa ƙasar nan cikin halin kakarikai. To a nan gudun kabi ya zama wajibi ga dukkan 'yan uwa, dukkan 'yan Najeriya, musamman ko musulmi, mu san cewa mu tafi kowa cutuwa karkashin wannan tsari. An kare tattalin arzikin rugurgu babu inda yake kaiwa. Kano ita ce cibiyar kasuwanci, amma a yau baka isa ba ka shigo Kano daga Gombe ko daga Maiduguri ko daga Bauchi ko daga Katsina ko daga Daura ko daga Kusau ko Sokoto ko Kebbi ka zo ka sai wani kaya, ba sai an riga an sa karnukan farautar gwamnati su ne hukumomin kastam wanda suke a kowane kilomita 10 ko 15 bayan ka fita daga Kano, wanda zai tsare ka su kwace maka kayanka. Ba sa hana a shigo da kayan ba, sai da aka biya su ta bakin boda aka shigo. Masu kiliyarin sun biya ko ta sama ko ta kasa sun shigo da kaya Kano, amma ba kai saba kai dan sari ka saya ka kai Bauchi ka kai Gombe. Duk wannan Allah la fata salin arzikin mu ne. Muna da masana'antu a arewacin Najeriya kadai, yankin da musulmi suke kusan 270, a yanzu waɗanda suke aiki ba su kai 70 ba a dukkan arewacin Najeriya. Dukkan masana'antar da aka rufe saboda ruwa babu ruwa, saboda wutar lantarki babu, sai a bayar da dama ko a bude ta a Lagos ko a bude ta a Ibadan ko a Osu ko a Ango ko a Ondo ko a dukkan wani suna da ya fara da O a yankin kudu maso yammacin Najeriya. Muna da wani aboki shekara 4 ko 5 ta wuce a sukun Amo da barikin soja na Bauchi, aka kwashe dukkan wani abin da yake makaman arziki ne na faɗa, aka kai shi a kudancin Najeriya, aka kwashe shi daga arewa kakka. Kade dukkan inda wani harkar tsaro take a arewa an riga an lalata ta, hoto ne da fanko da katon adireshi a bakin barikin soja, amma idan ka shiga babu komai a ciki. Abin da ke ciki bai kai kashi ɗaya cikin huɗu na abin da aka kwashe aka kai kudancin ƙasar nan ba. Shugaban ƙasa ya riga ya tsarawa kansa raba ƙasar ko kuma dasa ƙasar ko dukkan wani abu. Ya rage wa 'yan Najeriya musulmi ko kirista, 'yan kudu ko 'yan arewa, su ga yaya za su yi su ga cewa mu gurin manufarta ba ta ci nasara ba. Ya za su yi ta fuskar addu'a? Addu'a a kan mimbarin masallatai, addu'a a cikin duhun dare, addu'a idza baqiya thuluth al-akhir min al-layl. Amma sharrin da wannan mutum ya riga ya dafa yake dan kafara kai, wallahi tallahi ba karamin sharri bane ba. Wanda ya san wannan ya sani, wanda bai sani ba kuma ya sani. Wanda yake goyen baya saboda wani son zuciya ya sani, wanda yake adawa da abin saboda kyakkyawan niyyarsa da wakiltar al'ummarsa kuma ya riga ya sani. Babbar musiba ne mu fahimci cewa shi fa yanzu yana tsakanin shekaru 60 zuwa 60 da wani abu, daidai gangara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa galibin al'ummarsa shekarunsu 60 ne zuwa 70 kaɗan ne wanda yake shallake haka. Shi Adam da yake da ya mutu, bai kamata ba kawai dan zai mutu ya dauke mu gaba ɗaya ƴan Najeriya mu mutum miliyan 150 baraka shi tafiya lahira bayan mu shi da ba. Bai kamata ƴan Najeriya su kyale shi ba. Shi ya riga ya gama yawo ba ya da wani amfani. Shi ya riga ya expire. Ba ka kuma ya kamata masu kishin al'umma su tsaya ɗayan daka su kasan datse wannan mummunar manufa gafi ta shi kaɗai da waɗansu ƴan turare cikin musulmi ko kirista ƴan kudu ko ƴan arewa wanda in an kwatanta su da sauran ƴan Najeriya ba su kai ɗigo ɗaya ba cikin ɗari da yawan ƴan Najeriya gaba ɗaya. Su jefa jama'a cikin halin da tare kai su jefa jama'a cikin rayuwa cikin su. Wannan shine abin da ya zama wajibi bin dukkan wata hanya da za ta hana cikin nasara. Hanyoyin da doka ta tanada, hanyoyin tattalin arziki, hanyoyin kafofin watsa labarai, hanyoyin bayanai, rubutattun bayanai, hanyoyin siyasa, hanyoyin demokrasin da suka yi imani da ita, dukkan wata hanya da ya kamata a bi don a daɗe wannan mummunan manufa a yi wa Najeriya gata, wallahi wajibin ƴan Najeriya ne musulmai da waɗanda ba musulmai ba su yi, ko musamman mu musulmi. In wajibi akan wani ɗan Najeriya ba musulmi ba so ɗaya ne, mu wannan wajibin ya linka so goma a kanmu. Ya ƴan uwa, a da mu manta ba da dukkan waɗanda suka tsaya suka ga wannan shiri bai ci nasara ba. Sawa'u cikin wakilanmu na majalisa ta tarayya an san sanannun mutane waɗanda sun tsaya, sawa'u cikin sanatoci an san sanannun mutane waɗanda sun tsaya, kowa ya san gwagwarmayar da waɗansu suka yi waɗanda sunansu ya riga ya bayyana ta kafofin yaɗa labarai yadda suka adawa da wannan tsari. Irin su sanata ɗan Sado, irin su Abdul Lingi, irin su wane ne su wane ne, irin waɗansu wakilai daga nan jihar Kano, waɗansu daga wata jihar daban ba Kano ba kamar jihar Katsina, waɗansu daga jihohin Bauchi da sauransu, kowa ya san gwagwarmayar da waɗannan bayan Allah suka yi wajen tsayawa su ga sun dace wannan abu bai ci nasara ba. Wajibinmu ne mu kasa addu'a ta alkhairi, Ubangiji ta'ala ya tsare su, Ubangiji ta'ala ya karfafe su, Ubangiji ta'ala ya tsare su daga dukkan wani sharri ko makirci ko kitabisi da za a tsara musu. Ubangiji ta'ala ya kare mutanen su, Ubangiji ta'ala ya tsara mana mu da su kwarin gwiwa wajen fuskantar kowane irin kalubale. Sannan mun riga mun san tsayawa da waɗansu iyayenmu sarakuna suka yi, tsayawa a matsayi irin nasu, a mataki irin nasu. Labari ya zo gare mu irin tsayawa da suka yi, suwa muna fatan Ubangiji ta'ala ya taimake su, Ubangiji ta'ala ya agace su, Ubangiji ta'ala ya saukar da albarka a gidansu, ya dawomar da ita a cikin gidajensu, Ubangiji ta'ala kar ya yanke bayansu. Sannan ko mun riga mun san a ɗaya hannun mummunan rawar da waɗansu suka taka, aikin banzan da waɗansu ƴan majalisar suka yi, marasa mutunci waɗanda ba su da kishin al'ummarsu, waɗanda da ƴaƴansu da jikokinsu da matansu da iyayensu da tattaɓakunansu su duk abin sayarwa ne a wajensu. Za su sayar miliyan 50, za su sayar miliyan 100, za su sayar a kan floti da za a ba su a Abuja, cewa ko ƴan ƙauyenku za su yi maka jifar shedan ka taso ka dawo Abuja za a ba ka fili ka zauna ka goyi bayan shiganci. Suma waɗannan duk muna ganinsu. Duk an ji irin farcin da suka yi. Ya Ubangiji, idan masu shirya ne Allah ka ganar da su, Allah ya shirya da su. Idan ba masu shirya ba ne ba, Allah ka dammara su, Allah ka rusa aniyarsu. Ubangiji ta'ala ka raba musulmi da sharrinsu, Ubangiji ta'ala ka kare al'ummar musulmi daga sharrinsu. Dukkan wanda ya bayar da wata gudunmawa kyakkyawa a sarari a ɓoye, Allah ka taimake shi. Dukkan wanda ya bayar da wata mummunar gudunmawa a sarari ko a ɓoye, ya Ubangiji in bai shirya ne Allah ka shirya da shi. In ma bai shirya ba ne, ya Ubangiji ka ragargaza shi, ya Ubangiji ka nuna mana ƙarshensa, ya Ubangiji nuna mana abin mamakin ƙudurarka game da shi. Wannan shine wajibin da ya kamata mu yi addu'o'i na gari ga waɗannan tsayayyun mutane waɗanda suka tsaya babu gudu babu sha da baya har sai suka ga wannan tsari bai ci nasara ba. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa hni a'udhuka bid ya rab al-alamin. Allahumma amin nabi wa salina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man tafaka واتقاك واتبع رباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وكم ولا تركتم